Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niya murya Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau Juma'a 17 ga watan Mayu shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya sanar da wani sabon tsarin dokan bakin haure wanda zai maye gurbin baki ɗayan dokan wato na haure bakin haure kenan a nan Amurka. A wata sabuwa kuma Donald Trump ya ce yana kyautata zaton Amurka ba za ta shiga da yaki a Iran ba a lokacin da ake ƙara samun tankiya a gabas da tsakiya. Bayan haka ministan harkokin wajen Burkina Faso ya kira ga kasashen duniya su kafa wata haɗakar yaki da ayyukan ta'addanci kamar irin waɗanda aka kafa su a kasashen Iran da Afghanistan domin yaki da ayyukan ta'addanci a yankin Sahel.
Kanin labaran kenan. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana rashin jin daɗin dangantaka da shugabannin majalisar dokokin ƙasar a wa'adin mulkinsa na farko da ya ce ya kawo cikas a harkokin mulki, sai dai masu kula da lamura suna cewa wannan shine demokuraɗiyya.
Aikin majalisa ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan ta shine ta taka burki ga ɓangaren zattaswa, kuma duk wanda yake taka maka burki ba lallai bane a ce ra'ayinku yana tafiya daidai kuma ana samun jituwa ko da wani lokaci.
Muna kuma da rahoto kan ci gaba da jami'an tsaro suke samu a jihar Taraba a yunkurin shawo kan masu garkuwa da jama'a, sai kuma shirin lafiya uwa jiki da Hawwa Umar ke gabatarwa. Amma kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya sanar da wani sabon tsarin dokar bakin haure wanda ya kwatanta da tsari na adalci mai tafiya da zamani kuma da za a yi bisa doka wanda zai mai gurbin baki ɗayan tsarin bakin haure kenan a nan Amurka wanda ake amfani da shi a yanzu. Tsarin da ka iya huskantar rashin amincewar ɓangarori na majalisar tarayya. Daukar mutane barkatai ba bai dace da darajar Amurka ba, haka zalika kuma yana tarewa bakin haure wanda za su iya shigowa ƙasar su taimakawa ci gaban ƙasar su iya shigowa nan Amurka, inji Trump yana faɗa a fadar White House a jiya Alhamis. Shugaban ƙasar ya bayyana tsarin bakin hauren nashi wanda ke niyyar sauya ba da izinin zama Amurka ga mutane da suke da iyalai a nan Amurka da kuma masu neman taimakon jin kai saboda iya dauko masana da kuma kurarru daga ko ina a duniya. Wannan tsarin dai wani rukuni wanda surukin shugaban kasar Jared Kushner ya jagoranta bai tanadi na magance matsalan bakin haure da ke karkashin shirin daka ko kuma dreamers kenan na waɗanda aka shigo da su Amurka tun suna kanana taɓa rauniyar hanya. Wannan abu dai ya sa 'yan majalisa da dama ba su yi na'am da wannan tsari ba. A hali da ake ciki kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana kyautata zaton Amurka ba za ta shiga yaki da Iran ba a lokacin da ake ƙara samun tankiya a gabas ta tsakiya, yayin da babban jami'in diplomasiyan Iran din yake yi wa wannan lamarin riƙon sa kai nan kashi. Ina jin ba hakan zai faru ba, inji Trump a lokacin da aka masa tambaya akan yiwuwar shiga yaki a Tehran, yayin da ya fara tattaunawa da shugaban Switzerland Ole Maurer a jiya Alhamis. Amurka da Iran ba su da wata alaƙar diplomasiya, amma Switzerland ita ce take mai wa Amurka wurin kula da muradunta a ƙasar da ke gabas ta tsakiya. Sakatariyar harkokin 'yan jarida a fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ƙara jaddada rahotanni da suka fito da farko a jiya, tana cewa Trump yana buƙatan canjin halaye ne daga Iran, amma kuma Amurka za ta ɗauki mataki akan duk rikici da jamhuriyar Islamiyyar ɗin za ta iya haddasawa a yankin. Jakadan Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya Majid Tech Revanchi yayi watsi da batun na yiwuwar tada hankali a kan wato a wani shirin gidan rediyon kasar da ake kira Morning Edition a jiya Alhamis. Yana mai cewa kasarsa ba ta da niyyar haddasa wani tashin hankali a yankin. Jami'in na diplomasiyan Iran ya zargi Amurka da wasu kasashen a yankin cewa suna yi wa Iran tuhuma ce ta ƙarya. Shugaban adawa a Venezuela Juan Guaido ya tabbatar a jiya Alhamis cewa ya aike da rukunin masu tattaunawa a kasar Norway domin shiga tsakani a rikicin kasar ta nahiyar kudancin Amurka, amma kuma ya musanta cewa suna tattaunawa da wakilan gwamnatin shugaba Nicolas Maduro. Guaido ya faɗa a wani gangamin siyasa a birnin Caracas. Wasu wakilai na kasar Norway suna shiga tsakani akan batun rikicin siyasa da tattalin arziki a Venezuela. Wannan ne tabbatarwa a hukumance na farko game da yunkurin tattaunawar tsakanin bangarorin guda biyu bayan rikicin shugabanci da aka kwashe watanni da dama ana yi a kasar. Wakilan gwamnatin Venezuela da na 'yan adawa suna can kasar ta Venezuela. Jami'an Venezuela dai sun faɗa a ranar Laraba cewa ministan yaɗa labarai George Rodriguez yana wakiltar shugaba Maduro, yayin da ɗan majalisa Stalin Gonzalez yake shugabantar tawagar 'yan adawa. Maduro ya faɗa a wani jawabinsa da aka nuna a talbijin a ranar Laraba cewa Rodriguez yana gudanar da wani aiki mai muhimmanci a ƙasar waje, amma kuma bai ƙarin bayani ba. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Burkina Faso ya yi kira ga kasashen duniya su kafa wata haɗakar yaƙi da ayyukan ta'addanci kamar irin waɗanda aka yi a kasashen Iran da Afghanistan domin yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel na Afirka. A halin yanzu yankin Sahel na da rundunar haɗin gwiwa na G5 wanda ya haɗa da sojoji daga Burkina Faso ɗin da Chadi da Mali da Mauritania da kuma jamhuriyar Niger. An ɗora wa rundunar haɗin gwiwa alhakin yaƙar barazanar ayyukan masu tsaurin ra'ayi da ƙungiyoyin 'yan bindiga da ke yankin. Sai dai a cikin shekaru biyu da aka kafa ta, wannan rundunar da ta tana fuskantar koma baya ciki har da harin bam da aka kai mata a helkwatanta. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kashi 70 cikin 100 na rundunar kaɗai ne ke aiki, amma an fara samun saukin matsalar kayan aiki da horo nan ba daɗewa ba rundunar za ta fara aikin ta cikakke. Yankin Sahel na da rundunar kwantar da tarzoma na Majalisar Ɗinkin Duniya 16,000 a ƙasar Mali, kana akwai wasu sojojin Faransa 3,000 a Chadi suna taimakawa wurin tabbatar da zaman lafiya. Daya a cikin manyan gidajen kasuwanci na shugaban Amurka Donald Trump ya tattara kudaden shiga na miliyoyin daloli a bara, lamarin da aka tabbatar da kasuwancin shugaban kasar na amfana da jami'an kasashen waje da ma na gwamnati. Katafarin otel ɗin ƙasa da ƙasa na Trump da ke a nan Washington, wanda ke cikin gini mai cike da tarihi na tsohon gidan waya, ya tara dala $10,014,000 a bara, kudaden da suka haura na bara wancan, a cewar tsarin bayyana bayanan kudaden Trump wanda ya gabatarwa ofishin da'a na gwamnati kuma aka fitar da sanarwar a jiya Alhamis.
Ba gaida Baba Yakubu Makeri da karanto labarai. Akai kito bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Taraba Najeriya, inda jami'an tsaro suka samu ci gaba a yunkurin shawo kan masu garkuwa da jama'a, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya hada mana.
Cikin kwanakin nan masu tara mutane suna garkuwa da su domin neman kuɗin fansa kan macikaransu ne ba babbaka a ƙauyuka da kuma birane. To sai dai kuma don magance wannan matsalar ya sa rundunar 'yan sandan Najeriya tare da haɗin gwiwar wasu hukumomin tsaro ƙaddamar da rundunar haɗin gwiwa na aiki da cikawa mai taken Operation Forest Storm, shirin da ya soma samun nasara a jihar Taraba, inda mata kai aka cafe wasu da ake zargin masu garkuwan ne. CP Alkasim Sanusi da ke zama kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba ya ce yanzu haka ma sun samu nasarar cafe wasu da ake zargin mutum 49, inda kuwa ya karin haske da cewa
mun lura cewa kidnapping ya yi yawa a Taraba. Sai muka cewa haya mafificiya ita ce mu jami'an tsaro, duk jami'an tsaro har da sojoji da muke tare da su. Operation din mun samu suna dira akan daji. To Allah ya taimake mu kai dira a sa'a. Muka kama muga masu laifi ga su can. Akwai wanda muka kama zai amshi kudin wata baiwa Allah. Mrs. Ruby miliyan 20. Wani kuma zai amshi miliyan 3. a mutum biyu kafin yaje amsa sai muka riga shi amsa sai muka kama shi to amma da wanda muka kama yanzu sun kai kusan mutum 49 banda ba wanda bincike zamu yi mu kai su kotu
to wai kome al'umman jarar ke cewa kan wannan matsala da ke hana jama'a bacci a yanzu
gaskiya maganar garkuwa da mutane mu a jiya mallan mu ma yanzu abun ya cikira wanda a gaskiya mutane kowa yanzu hankalin shi a tashe yake a wannan al'amarin su wanda suka bar ƙauyuka suka shigo gari sun gudu don su tsira abun ya zo an biyo su har ya kai ga su mutane da suke cikin gari mazauna cikin gari su ma ba su tsira ba yau an taɓa wannan gobe bayan kwana kaɗan a jiya labari an taɓa wannan to al'amarin da kuma gaskiya yanzu abun ma ba wani wai a'a sai wani mai attajiri ko kuma har wayar da ba masu ƙarfi sosai ba ana taɓawa to shi talakan ma yanzu gaskiya baya bacci da kyau a gidansa
gaskiya muna cikin wani irin tashin hankali wanda ba ramu ɗan musulta shi ba ganin yadda al'amari na maganan garkuwa da al'umma din nan yayi yawa a jihar Taraba da tun muna jin shi a wasu wurare nesa wasu jihohi haka a hankali hankali yayi motso mana nan wanda anan din muka fara jin shi a ƙauyuka ne da kuma wasu local government daga baya shigo ƙauyuka yanzu hankali hankali har ma ya shigo fadan jihar wadda gaskiya wannan abun wani wata matsala ce babba wadda ni a tunanina bai kamata ce gwamnati ta dauki wannan abun da wasa ba
a makwabciyar jihar Taraba ko wato jihar Adamawa rahotanni da kuma al'umman Madagal da Micika ne ma suka tabbatar da cewa mayakan Boko Haram sun kai wani sabon hari a shiwa cikin dare wanda kawai yanzu ba tantance irin barnan da suka yi ba yayin da ko jami'an tsaro ke ma ce an samu nasarar fatatakar su Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
daga batun tsaro kuma sai harkokin mulki a Najeriya inda kafin tashin shugaba Muhammadu Buhari zuwa umra yayi wani zaman walima da shugabannin majalisar dokokin kasar ya kuma fita fili ya bayyana rashin jin dadin zaman doya da manja da aka yi tsakanin majalisar da fadar mulki sai dai a cikin hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa Awwal Musa Rafsanjani na kungiyar da ke sa ido kan harkokin mulki ya bayyana cewa matsalolin da suka addabi Najeriya ba su da alaka da dangantakar shugaban kasa da majalisa.
Wannan bayani da shugaban kasa Buhari yayi ni na ga kamar an dan so ayi san rai ne saboda in ka kula wannan majalisar duk da dai matsaloli tana da nata matsalolin amma wajen wato taimakawa a kawo dokoki da za su kawo cigaba a kasa wajen bangaren tattalin arziki da wajen gyara harkar wato zabe da kuma wajen bangaren kawo cigaba a Najeriya gaskiya in ba a yaba musu ba za a soka musu ba duk da dai mun san akwai wansu kamar misali tabbatar da jami'an gwamnati da ya ce a ce an yi majalisar tayi ba ai ba amma dai duk da haka dai in aka tsaya aka duba irin aikace-aikacen da suka yi na irin dokokin da suka yi da kuma irin sa ido da ake yi a cikin harkar tafi da gwamnati to gaskiya ina ga cewa ba zai yi a ce an soke su ko kuma an dura musu laifin da yake an samu a Najeriya ba wajen misalin harkar tsaro kaga ba aikin su bane wajen misalin kawo cire yunwa da talauci da rashin aikin yi duka waɗannan ba wai in majalisa ne kawai ba a'a in gwamnatin mai zartarwa ita ce take da wannan alhaki kuma idan an yi kasafin kuɗi kaga su ne suke zartar da wannan kasafin kuɗin saboda haka ba tun da za a ce idan ba a samu ci gaba ta wajen bangaren kawo aiki ba ko kuma cire yunwa da talauci ko kuma samar wa 'yan kasa abin jin daɗi ba tun da za a ce 'yan majalisa ne saboda su sun ba da irin nasu gudunmawar.
Shi shugaba Buhari me za ka cewa game da kamun dukiyarsa da kuma wa'adi na farko da ya yi na shekara hudu a matsayin shugaban kasar Najeriya?
Wato kamar yadda muke gani akwai wasu bangaren da aka dan samu nasara akwai kuma bangarori da dama da aka samu komawa baya saboda musamman yaƙi da cin hanci da rashawa da muke tifafutuka don mu tabbatar an yi gaskiya ba mu ga cikakken nasara da aka samu ta wannan bangaren ba yaƙi da ta'addanci da sata jama'a kaga nan ma gaskiya ba a samu cikakken nasara ba.
Awwal Musa Rafsanjani kenan shugaban kungiyar sa ido akan aikin 'yan majalisu da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa wato SISLAC a tattauna da nai da shi a Abuja. A waje ɗaya Malam Shu'aibu Mungadi dan jarida ne kuma mai sharhi kan al'amura a Najeriya ya kuma yi min tsokaci dangane da abin da ya fahimta akan kan wannan korafi da shugaba Muhammadu Buhari yayi.
Sanin kowa ne da dangantaka tsakanin bangaren mulki da bangaren majalisa ba lalle bane ba a saba ma da ganin yana tafiya daidai ba. Mafi yawa masu sharhi akan al'amuran wato siyasa suna ganin cewa idan aka yi tafiya mai kyau tsakanin bangaren mulki da bangaren majalisa na dokoki to ana ganin kamar wato demokradiyyar tana zuwa jirge domin ai aikin majalisa babban ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan ta shine ta taka burki ga wato bangaren zattaswa kuma duk wanda yake taka maka burki ba lalle bane a ce ra'ayinku yana tafiya daidai kuma ana samun jituwa ko da wani lokaci
amma kana ganin kamar ƴan majalisar ƙasa sun yi wa ƴan Najeriya aiki sabanin abinda shugaba Buhari yake gani kamar basu gamsar da ƴan Najeriya ba domin rigingimu da fadar gwamnati da su ta kawo cikas wurin yi wa ƴan ƙasa ayyuka
gaskiya idan ma ana so a zargi majalisa da rashin yima ƴan ƙasa kwange to ba bangaren zattasuwa ya kamata a ji wannan zargin daga wajensu ba domin dama ai akwai matsaloli kwarai tsakanin shugabancin majalisun nan da bangaren shugaban ƙasa wanda ya tilasta shugabannin waɗansun su suka koma wata jam'iyya ba ta shugaban ƙasa ba kaga ashe akwai azazza tsakanin su alƙalanci irin wannan sai a bar ƴan ƙasa su su yi alƙalanci su faɗa idan an masu daidai ko ba a masa daidai ba amma idan shugaban ƙasa wanda dama baya da jituwa tsakanin shi da su ya faɗa to za a ce wannan adawa ce wadda ta kawo rashin jituwa tsakanin su
Shabu Mungaji kenan dan jarida kuma mai sharhi kan al'amura a Najeriya a tattauna da ni da shi a Abuja a yanzu dai ƴan Najeriya sun sa ido su ga yadda za ta kaya dangane da fitar da shugabannin majalisu inda a karo na farko a lokacin su Bukola Saraki ana zargin cewar ba wa'anda jam'iyyar ne ta so suka ci zaɓen har suka yi jagoranci ba yayin da kuma a yanzu ake zargin cewa jam'iyyar na kokarin tilasta wasu ƴan takara akan ƴan majalisu domin a yi zaɓen. Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'anar Washington ke cewa ƙarfe 1:16 na asuba ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan zazzabin cizon sauro wanda ya fi shafan kwakwalwa wato cerebral malaria a turanci Cerebral malaria ko kuma zazzabin cizon sauro wanda ya shafi kwakwalwa zazzabi ne mai tsanani da kan shafi hanyoyin jini da kuma kwakwalwa cutar kan kashe lakar jiki da kan sa kasala kuma cutar kan haifar da matsalar numfashi a wasu lokutan ta kan fitar da mutum daga hayyacinsa tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja likita barka da
An baka mu da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa wato cerebral malaria a turanci.
A likitance zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu. Zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba da kuma zazzabin cizon sauro mai tsanani wato wanda ya ta'azzara. To a cikin waɗanda suke da tsananin nan wanda suka ta'azzara akwai wanda ake cewa cerebral malaria. Wannan zazzabi ne wanda ya shafi kwakwalwa. Kwayoyin cutar malaria sukan bi hanyoyin jini na cikin kwakwalwa sai su kawo matsaloli da dama. Sai mutum ya fara samun matsalolin da suka shafi bai san inda yake ba, sai suma sai ya shiga cikin abin da ake cewa koma wato suma da mai tsanani. Yawanci bayan an samu jijjiga wato convulsion sai a shiga wannan koma. Kumar lafiya ta duniya tana cewa idan aka samu wanda ya samu wannan jijjiga ya shiga wannan suma mai tsawo da ya wuce awa daya bayan an duba da sauran dalilan da ya sa mutum zai iya samun wannan suma mai tsawo ba a gani ba to ana kiran wannan cerebral malaria wato zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa
me ke kawo irin wannan nau'i na zazzabi
kamar dai kamar yadda watan malaria take bata wadda bata azara ba, kwayoyin cutar malaria nan suna cikin jini ne. Saboda haka kwayoyin cutar nan za su zagaya ko ina, idan suka shiga cikin hanyoyin jini na kwakwalwa suka taru da yawa a cikin kwakwalwa, to shine suke kawo duk wannan matsala da ake samu.
To likita, menene alamomin irin wannan zazzabi?
Yawanci da an dan samu zazzabi kwana daya kwana biyu na malaria nan wanda ba dauki mataki ba, sai mutun ya samu jijjiga, sai kuma ya shiga abinda ake cewa komawa ta su wannan mai nisa. Wannan shine alamun da ake gani a gane cewa to akwai wannan cuta mai tsanani ta malaria. Likita zai yi bincike, idan ya duba mara lafiya akwai wasu alamomi da zai gani wanda za su tabbatar masa cewa wannan mutumin lalle yana daga cikin wanda tana iya yiwa yana daga zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa.
To likita zai iya cewa zazzabin malaria ne ko kuma zazzabin cizon sauro ne ke rikidewa ya zama irin wannan zazzabin da ke shafan kwakwalwa?
Zazzabin malaria ne, illa iyaka shi wannan wanda ya ta'azzara ne, ba kamar wancan wanda bai ta'azzara ba. Wanda bai ta'azzara nan ba shine wanda bai taba wani bangare na jiki da zai iya kawo matsala ba, amma wanda ya ta'azzara ya shafi bangarorin jiki da dama kamar koda ko hanta ko ita kanta kwakwalwa, ko kuma ya farfasa kwayoyin jini yadda jini yayi kadan a jikin shi mara lafiya, da kuma sauran wasu sinadarai da ake iya duba. Saboda haka ita zazzabin cerebral malaria tana daga cikin wannan wanda ya ta'azzara kenan, wanda ya shafi kwakwalwa kuma ya kawo wadannan matsaloli.
Suwa cutar ta fi barazanar kamawa?
Yawanci sun fi kama wadanda garkuwar jikin su bata da kwari akan zazzabin cizon sauro. Misali, yara mafi yawanci yan kasa da shekara 5, da mata masu juna biyu, da kuma wadanda baki ne sun zo daga inda babu zazzabin cizon sauro, wato wadanda ake cewa non endemic malaria zone, suka zo su can kasa su babu zazzabi, saboda haka jikin su bai wani garkuwa saboda wannan cizon sauro ba, ko kuma wannan dalili yasa garkuwar jikin ta zazzabin cizon sauron nan ta yi kasa. To wadannan su ne suke da hatsarin kamuwa da wannan zazzabi na cizon sauro wanda ya ta'azzara kuma ya shafi kwakwalwa.
Misali, idan zazzabin cizon sauro ne ya rikide ya zama wannan cerebral malaria, shin yana daukar lokaci ne kafin ya rikide, ko kuma daga ya kama mutum daga ya rikide?
Akwai wadanda kamun farko wala Allah ma ba za su ji wasu alamu na malaria ba, watakila sai a lokacin farin da suka ji, kuma a lokacin za su shiga cikin wannan matsanancin malaria. Wasu kuma zai dan ba su alama kwana daya biyu, su dan yi zazzabi, su ji lafiya lau, su yi wasan su, su yi harkokin su, in lokaci ya kuma zagayowa su dan ji alama ba lafiya kafin su shiga cikin wannan hali. Yawanci wadannan kenan kinga kenan sun dan samu wasu alamu wanda ya kamata da an dauki mataki. Amma akwai wadanda babu wani alamu, kawai dan lokacin kankani komai zai zo kawai sai ta zama ta ta'azzara din.
To likita, akwai wani yanayi ne da aka fi cin karo da cutar? Misali, lokacin zafi ko sanyi ko hunturu?
Babu wani yanayi, kowane lokaci za ta iya zuwa, sai dai illa iyaka yawancin tana zuwa lokacin da sauro yake da dama cizon mutane ne, amma ba wai dan ita kanta cutar ba. Misali, lokacin zafi mutane ba sa iya yin bacci, misali da rufa za a fito waje inda sauro yake za a yi cizo, saboda haka yanayin zazzabin cizon sauron gaba ɗaya yana karuwa. To a lokacin ana iya samun karuwar cutar, amma ba wai dan ta'azzaran saboda wannan zafin bane, a'a saboda yawan masu wanda sauro ya ciza sun karu ne.
Shin irin wannan zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa yana daga cikin cututtukan da ake iya yadawa? Misali, idan sauro ya ciji mai ita, ya ciji wanda bashi da ita, yakan yada ta?
Kamar yadda ita can zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba, duk abu ɗaya ne, ba wai an samu bambanci bane akan kwayar, a'a kwayar cutar sauron ne dai ta wannan malaria plasmodium falciparum din, ita din ce dai, illa iyaka ta samu wanda garkuwar jikin shi ba shi da ƙarfi, shi yasa hatta ta azara. Saboda haka yadda sauro zai yada kowace malaria, haka zai yada wannan, ba wai bambanci bane.
Menene illar shi wannan nau'i na zazzabin cizon sauro wanda kan shafi kwakwalwa?
To yana da illa matuka. A duniya ana magana cewar mutane kusan rabin miliyan suna mutuwa saboda wannan zazzabi da ya ta'azzara. Sannan kuma waɗanda suka rayu din sukan samu matsaloli da dama, wasu su samu kurumta, wasu su makance, wasu su samu taɓin hankali, waɗansu kuma samu har jikin su suna cutar jijjiga, epilepsy kenan. Wasu ya kasance yara ba sa ko iya tafiya, ba sa ko iya zama, wasu kuma kuma nasu bai ta'azzara sosai ba, amma za su samu matsala wurin fahimta ko yanayin aiki ko karatu ko hai ɗabi'a su yana iya shafa. Wasu ya zama kawai suna da saurin fushi ko kuma ba sa son kula mutane, wanda ainihin damage ne aka samu daga wannan kwayar cuta da ta taba wani bangare na kwakwalwa.
Ita wannan cuta ta zazzabin cizon sauro da kan shafi kwakwalwa, wannan akwai wani taimako da za a iya yi wanda ya kamu da ita kar ta kai ga ta kawo masa wata matsala ko kuma illa ta dindindin?
Muddin da an tabbatar da cewa wannan zazzabi na cizon sauro ya shafi kwakwalwa, akwai matakai a asibitoci da za a dauka. Akan samu matsala da me zai faru nan gaba, ba lallai ka iya cewa wannan za ta bashi wata matsala nan gaba ba ko ba za ta bashi ba, amma akwai alamu da ake gani a likitance wanda za a gane cewa wannan yana da hatsarin samun wasu matsaloli nan gaba, ko kuma ma yana da hatsarin cewar watakila da ƙarya tashi daga wannan ciwon. Likitoci za su iya gane wannan kuma matakan da ya kamata duk a dauka na magani a lokacin nan za a yi. Inda ake samun matsala shine idan mutum yayi wannan jijjiga ta farko ya shiga koma. Har yanzu al'umma ma ko wadanda abinda za su fara tunani idan mutum yayi jijjiga cewar ba ciwon asibiti bane, to sai ya kasance an samu ba a je asibitin da wuri ba kuma ba a yi magani da wuri ba, to waɗannan sun fi samun matsala.
Ana iya warkewa daga cutar? Misali yaro ya warke ko kuma wanda ya kamu da cutar ya warke ba tare da ta haifar masa da wani matsala ba?
Ana iya samu, akan samu waɗanda za su warke kuma sun warke babu wani matsala, amma dai akan samu masu yawa wanda suke samun matsala nan gaba.
To likita, yaya ma ake jinyar mai fama da cutar, misali in ta fara haifar masa da wani matsala?
To wannan jinya ce da dole sai asibiti za a yi. Chemist ba zai ba, wannan duk kame-kame ba zai ba. Asibiti ne za a ɗauki wannan mataki, su kuma mafi yawancin asibiti akwai shi a rubuce ma yadda ya kamata idan mutum ya zo ya za a yi. Kuma waɗanda suke jinya an koya musu, an nuna musu ga matakan da ya kamata a bi. Wani lokacin ta kan kai sai an kai mutum ɗakin intensive care, wato kar ta kwana, inda za a taimaka masa da numfashi da bugun zuciya da sauransu.
To likita, yaya yawan masu kamuwa da wannan cuta musamman ma a nan ƙasa ta mu Najeriya?
To gaskiya suna da yawan gaske, saboda mafi yawancin zazzabin cizon sauron da ke kawo matsala, misali a nan ƙasar, ita wannan ƙwayar cuta ta Plasmodium falciparum ita tafi yawa, kuma ita tafi kawo wannan matsalar. Saboda haka akwai su da yawa, akwai waɗanda kafin a je asibiti sun rasu, wasu kuma ba a je ba a zuwa asibitin, saboda haka mutane da dama, amma a duniya ana maganar kusan duk shekara waɗanda suke mutuwa saboda wannan, akan samu kusan fiye da mutum rabin miliyan saboda wannan matsala.
To likita, wata shawara za ka bawa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya?
Shawara ta farko ita ce dai wadda kullum muke bayarwa, kula da muhalli. Shi sauro inda ya samu dan gwangwanaye ko taya ko wani ruwa da baya wucewa nan yake haihuwa ya gengese, kuma ya shigo cikin jama'a ya ciciji jama'a ya yada wannan cuta. Idan aka yi kokarin kula da muhallin nan da su kwatami da sauransu, a kwashe duk wani tarkace inda zai kawo inda sauro zai hayayyafa, za a samu sauki matuka. Idan aka yi amfani da irin yanan nan da ake sa magani saboda ta rage sauro kada ya samu ya ciji yara ko mutane gaba ɗaya ma, za a samu saukin wannan matsala. Sannan da an ga alamun zazzabin nan da buƙatar ɗauki matakin da ya kamata na neman magani a inda ya dace kuma. Sannan idan aka ga mutum ya yi jijjigan nan, kar a yi tunanin cewar ba ciwon asibiti ba ne. Mafi yawancin dalilin da ya sa mutane ke samun jijjigan nan ciwon asibiti ne, saboda ka a garzaya asibiti saboda a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka.
To masha Allah, masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas. A nan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga tsarabar Ramadan.
Ismi Adam Mustafa Jibrin fi madrasati al-Ansar Islamiyya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Rayba Fih Hudan Lil Muttaqin Allazina Yu'minuna Bil Ghaibi Wa Yuqimuna As-Salata Wa Mimma Razaqnahum Yunfiqun Wallazina Yu'minuna Bima Unzila Ilayka Wa Ma Unzila Min Qablika Wa Bil Akhirati Hum Yuqinun Ulaika Ala Hudan Min Rabbihim Wa Ulaika Humul Muflihun Sadaqallahu Al-Azim.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya sanar da wani sabon tsarin dokar bakin haure wanda zai maye gurbin baki ɗin tsarin bakin haure na Amurka da ake amfani da shi a yanzu. A wata sabuwa kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya ce yana kyautu zaton cewa Amurka ba za ta kai yaki a Iran ba a lokacin da ake fama da tankiya a gabas ta tsakiya. Kana ministan harkokin wajen Burkina Faso ya kira ga kasashen duniya su kafa hadakar yaki da ta'addanci a Sahel.
To a gaishe ka da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin baki ɗaya sai kuma nan da hatsi mu sake shigowa da wani sabon shiri a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu alheri da muku fata alheri sai kuma da hatsi. Idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.